ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي مثالا البركة مسلاتي موذب أن القوفر قورا أفرنك سنة أولا يمتشي نرانا الثلاثة ترى الأربع daya a 18 ga watan Jumada Thaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako, wanda a yau insha Allah za mu fara sabon karatu bayan mun gama karanta littafin At-Tuhfatul Iraqiyya lil A'mal al-Qalbiyya wallafa Hamshakin Malam An-Nasakiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara 728 wato kimanin shekara 773 kenan ko. A yau insha Allah ta'ala za mu fara da wannan majalisi wanda za mu karanta kamar yadda muka faɗa ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi wannan gwanzon malami Shehu Musulunci Taqiyuddin, wanda ya yi da faɗakarwa da ya yi wanda ta shafi shi'ar mutanen Iraq. Kamar yadda aka sani a baya, mun faɗi dalilin da ya sa muka zaɓi shi wannan malami Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah ya zama shi ne malamin da muke zaɓo kaɗan ko wasu daga cikin littattafansa muna karantawa. Mun faɗi wasu dalilai a baya wanda zan kuma maimaita kaɗan daga cikinsu. Wannan malami kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin gwarazan sunna, ɗaya ne daga cikin dakaran sunna waɗanda suka yi wa sunna aiki da iliminsu, suka ba da rayuwarsu katokan wajen hidima ga wannan sunna. Malami ne da kowa ya sallama masa a ilimi, da masoyi da maki, na kusa da na nesa, wanda yake tare da shi da wanda ma baya tare da shi, wanda ya ji da ra'ayinsa da wanda suka saba masa a ra'ayi, duk sun sallama masa wajen ilimi da tumbatsa da cika abinda ya shafi sanin Al-Qur'ani da hadisi da tafsiri da fiqh da aqida da dukkan wani abinda musulmi yake bukata ya san shi dangane da addininsa. Malami irin wannan babu shakka al'umma tana bukatar shi a kowane lokaci. Dai kenan, dalili na biyu, malami ne ahlus sunna ba dan bid'a ba, wanda shi ma wannan wani babban dalili ne da zai sa ka damu da karanta littattafan malami. Kasance wata ahlus sunna ne wanda zai dora ka akan tafarki na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, musamman ta fuskar aqida. Abinda dama mutum yake fafutuka ya sani a rayuwarsa shine ya san menene tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyi shi. Sai ka samu malamin da zai dora ka akan wannan tafarkin ba tare da ya haice ka ba, ba tare da ya ci amanar ka ba, ba tare da ya dora ka akan bata ba. Babu shakka wannan ba karamin zaci ne ba. To Malam Ibn Taymiyyah shehi ne na musulunci wanda duk wani wanda yake tunkaho da sunna sai dai ya bi bayansa. Abu na uku, wannan malami ya zo a wani lokaci da duniyar musulunci take fuskantar kalubale iri-iri, kalubale na waje da kuma kalubale na cikin gida. Al'amuran musulmi suka dagule aka rasa gaba aka rasa bayan su harkar aqida ta lalace kungiyoyin bata suka bayyana kuma suka rika cin karansu babu baka aka nemi ba a manta asali aka nemi a manta tsotsuwa ta farko malamai suka zama daga malaman fada sai yan bid'a sai kuma malaman ƙarya ya kasance da dama daga cikin malamai sun ajiye aikin da Ubangiji ya dora musu na sanar da al'umma addinin ta sun kama gaba sun sufana sun shiga wasu abubuwa daban Ibn Taymiyya kwatsam Allah madaukakin sarki ya kawo shi a irin wannan lokaci da bid'o'i suka yi kakatutu a ko'ina sako-sako dungu-dungu na rayuwar al'umma saboda haka ya fuskanci bid'o'i daban-daban ya fuskanci wato karkacewa ta farki da aka yi iri-iri ya fuskanci kirista ya fuskanci yahudu ya fuskanci fatattun mushrikai ya fuskanci yan bid'a bid'o'in ma kala-kala ya fuskanci bid'ar shi'a ya fuskanci bid'ar sufaye ya fuskanci bid'ar ahlul kalam ya fuskanci bid'ar falasifa ya fuskanci bid'a ta wasu fuqaha'u wato babu wani wanda ya riki bid'a face inda Taymiyya ya fito yayi karan batta da shi sun yi fito na fito kuma da karshe yayi nan baka litattafansa sai suka kasance sun dace da kowane zamani kowane lokaci ni a iya sani na taba ga wani mutum da zaka dauki littafansa kana karanta su ba sai kaga kamar ya rayu da lokacin da kake ciki kamar a yanzu shi ma yake rayuwa wato littafansa sai suka dace da wannan zamanin da muke ciki saboda kai Ubangiji ya raya waɗannan littafai duk da irin kalubale da ya gamu da su iri-iri da tubu da kitifi da makirci da aka yi ta kulla masa na aga karshensa aga karshen da'awarsa da iliminsa amma Ubangiji ya tsare wannan ilimin wanda har zuwa yanzu ana ta kamfata saboda haka muka ga cewa a wannan yanayin namu da aqidar musulmi take tunkarar hatsurra iri-iri ta ɓangarori daban-daban babu wani wanda za mu ɗauko littafansa mu sa a gaba mu karanta mu gano inda tafarkin yake inda bakin zaren yake kamar Ibn Taymiyya saboda haka wannan ta sa muke zaɓo littafansa domin mu karanta abu na hudu daga cikin dalilan da suka samu karatun littafin littattafan wannan bawan Allah wato cikin irin dalilai waɗanda suka sa muke karanta littattafan wannan bawan Allah akwai jahilta da dama jahiltar musulmi da dama game da wannan bawan Allah da yawa mutane da sunan shi kawai ake ji Ibn Taymiyya Ibn Taymiyya amma ba a san ko wane ne ba mutane ba sa karanta littattafansa ba su ma san su ba balle su karantar wannan ta bawa ɗan bid'a dama suka shiga yi masa tsage-tsage da sharance-sharance saboda irin yadda ya musu ta'adi da yawa a sha'anin bid'a sai ya zan suna iya kirkirar ƙarerayi daban-daban su jingina wa Ibn Taymiyya kai baka sani ba ba haka ba kada yadda za ka yi ka fito ka faɗi yadda gaskiyar take ka bayyana wa mutane hakikalin al'amarin tunda kai ma baka san shi ba fatidu shay'i la yuqi wanda ba shi da abu bai iya bayar da shi to kaga fito da littattafan wannan bawan Allah da karantar da su ga al'umma wannan zai sanya mutane su fahimci irin ƙarerayin da ake yi masa maganganun da ake jingina masa ba haka ba ko a ce baya san ahlul bayt kamar ƴan shi'a sai a yi maƙiyin ahlul bayt ne sai kuma gashi a littattafansa yana girmama ahlul bayt fiye da yadda su suke girmama su to kaga wannan ya isa ya zama hujja akan irin ƙarerayin da suke yi masa abu na biyar daga cikin irin dalilan da suke zaka samu na cewa wannan malami wato kasancewar irin gudunmawar da ya bayar wajen kare aqida ta musulmi wanda kuma ita ce koli duk wani abin da za ka yi na ibada ba zai samu gindin zama ba sai idan akwai kyakkyawar aqida idan babu kyakkyawar aqida babu wani abin da za ka yi kuma ya zama ya karɓi a gurin Allah ba ka farkon abin da ya wajaba ga musulmi shine gyara aqidarsa in ka je wa Allah kana da kyakkyawan tauhidi to ana maka kyakkyawan tsammani amma in dai zaka je wa Ubangiji babu aqida to ko babu abin da kuma zaka fi tsawo da shi ko ka tsira da shi a gaban Allah. Saboda haka aqidar da ita ce ta fi komai. Ibn Taymiyyah kuma littattafansa sun fito da wannan babi, sun yi bayanin aqidu na kwarai na mutanen farko, sannan kuma sun yi bayanin akasinsu. Wannan ta sa muke zaɓar littattafansa domin mu ga cewa mun karanta dalilai da dama wanda lokaci ba zai ba da damar faɗe su ba, amma dai waɗannan kaɗan daga cikin abin da ya sa muka dace. Yana da littattafai da dama gaske wanda ya tsawon rayuwarmu za mu yi ta karanta su mu kai ƙarshensu ba, tunda muna ɗauko ma ‘yan ƙananan ne, ba mu shiga ɗauko waga-wagagen littattafan ba, waɗanda ko cewa akai kai dafansu to an haɗa ka da aiki ballantana a ce ka zauna ka karanta su. Za ka muna ɗauko ‘yan ƙananan ne, amma waɗanda suke cike da manya-manyan ilimummuka. Wannan littafi da za mu karanta saƙo ne Ibn Taymiyyah ya rubuta wa ‘yan Shi'a na Iran, saƙo ne na wanda yake san su da alkhairi, yake san su su samu yardar Allah, su samu gidan rahama, su samu kufuta daga azabar Allah. Ba wai saƙo ne na ya zage su ko ya la'ance su ko ya ci mutuncinsu ko ya ci jarafinsu, ba wannan ba ne. Kada wannan Shi'a ya firgita ya tsorata ya ɗauka zage su zaɓe. Babu zage a cikin ilimi ne kawai za a zuba. Don haka ya kwantar da hankalinsa, hujja ce kawai za a riƙa wato lumudanta wanda ba za ta bar wa wani mutum wato wata kafa sai ya ce wani abu ba. Babu zagi, babu cin zarafi, babu cin mutunci, babu wannan. Za ka saƙo ne ya rubuta wa ‘yan Shi'ar Iraki. To kafin mu shiga karanta littafin gadangada, mun ga ya dace mu yi bayanin Shi'ar a Iraki. Da aka yi Shi'a ta shiga Iraki, kuma su waye suka ƙarfafi Shi'a har ta samu gindin zama a Iraki. Wannan yana da kyau kafin mu shiga bayanin abinda Ibn Taymiyyah ya rubuta, su waye ya rubuta kuma yaya aka yi har ma Shi'ar ta samu gindin zama a Iraki. Mun saba da abin shimfiɗa da bayanin wani ɓangare na rayuwar Ibn Taymiyyah. Ba a shakka rayuwar Ibn Taymiyyah shakundun ce, inda mun ga dama za mu ƙara ɓangaro maka wani abin na rayuwar wanda ba ku taɓa ji ba. To amma yanzu muna ga ya dace tun da risala ce rubuta mutanen Iraki, mu yi batun Shi'a a Iraki, ya aka yi Shi'a ta samu gindin zama a Iraki. Babu shakka abu ne sananne ga dukkan waɗansu wanda suke bincike dangane da sha'anin tarihin Iraki. Za su san cewa Iraki nan ne gurin da Shi'a ta fara kafuwa a duk duniya. A Iraki Shi'a ta fara kafuwa. A garin Kufa ko birnin Kufa, birnin da sarkin Muminai Umar ɗan Khattab, Umar ibn al-Khattab ya gina. Ta kasance matattalar farko ta ‘yan Shi'a. Ka duba, inda Sayyidina Umar ya gina, nan ne kuma matattalar farko ta maƙiyansa. Nan suka je suka tare, nan suka fara dasa rugunan dashensu. A Iraki ne ake da kaburbura da dama na waɗanda ‘yan Shi'a suke ɗauka a matsayin alloli, suna musu bauta irin yadda ake wa Allah. A Iraki ne suke cewa a immar su ma'asumuna, waɗanda ba sa saƙo a nan aka binne su. Suna cewa kabarin Sayyidina Ali yana Najib. Haka Shi'a suka ce kabarin Sayyidina Ali yana Najib. Najib wani gari ne a cikin Iraki, wanda magana mafi gaskiya shi ne Sayyidina Ali an binne shi ne a fadar sarauta ta Kufa, a ƙasarul Imara. Wato fada ta sarauta, inda ya zauna a nan aka binne Sayyidina Ali, ba a Najib ba, kamar yadda Shi'a suke fito. Abinda aka samu a tarihi cewa Harun al-Rashid ya zo wani guri a nan Najib, yana ba da hanzarinsa ga wani wanda aka binne a wani guri a cikin Najib. Shike nan sai Shi'a suka ce ai wannan kabarin na Sayyidina Ali ne, kuma shi Harun al-Rashid ya zo ne ya ba shi uzuri, ya ba shi hanzari, ya ba shi haƙuri saboda abin da ya yi wa ‘ya’yansa da jikokinsa. Tun daga wannan lokaci sai suka ɗauka wannan kabarin shi ne na Sayyidina Ali. amma wasu masana tarihi abinda suke cewa wannan kabarin ma na al-Mughira bin Shu'bah ko san kuma babu wani dozo da maki da gunshi a gaba al-Mughira bin Shu'bah saboda haka suna girmama kabarin Mughira bin Shu'bah ne suna yi masa bauta a zatan su sai da suke bautawa Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa ga wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa nashi juz'i na 27 a cikin Iraki ne lokacin da Sayyidina Husaini ibn Ali ibn Abi Talib yayi shahada a Karbala anan aka binne shi akwai cikin ƴan uwansa Al-Abbas da wasu daga cikin ƴaƴansa da ƴaƴan ƴan uwansa Hassan da aka binne Abubakar da Umar duk a wannan guri aka binne su haka da duk waɗanda suka mutu a wannan yaki na Karbala an binne su a wannan gari na Karbala dake cikin Iraki a cikin garin Baghdad akwai kabarin Musa al-Kazim ɗaya daga cikin limaman su 12 akwai kabarin jikansa Muhammad al-Jawad shi ma a cikin Baghdad a samun ra akwai kabarin Ali al-Hadi ɗaya daga cikin limaman su 12 da kabarin ɗansa al-Hasan al-Askari radiyallahu ta'ala anhum jami'a a Iraki ne shi'a suka ce mahajin su ya koyi a cikin rali wanda suke jiran fitowarta al-mahdi al-muntaba wanda a tarihi yana nuna wanda suke cewa ya boye tun yana da shekara ni dan jariri dan jaririn sa ya shiga rami ya boye tsira jiran fitowarta yanzu a gurin ahli sunna wannan ba a mai shi ba Allah ba bai halicce shi ba saboda haka baro suke jira to anan a cikin Iraki akwai irin waɗannan kaburbura na gaskiya da na ƙarya saboda haka Iraki gari ne wanda yake da tsarki kwarai-kwarai da gaske a gurin shi'a amma duk da haka babu sanda Iraki ta taɓa zama ƙasa ce ta 'yan shi'a a tarihin Iraki kakaf ba ta taɓa zama ƙasa ce ta 'yan shi'a zunzurutunsu ba kamar yadda Iran take da al'ummar cikinta da mahukuntar cikin su talakawa da masu mulki bikin shi'a Iraki ba taɓa zama da wannan a wannan matsayi ba Iraki ƙasa ce ta sunna ƴan sunna su ne ke riƙe da linzamin abubuwa kuma su suka fi yawa tun lokacin daular umawiyyi har zuwa daular abbasiyyina har zuwa daular usmaniyyi ƴan sunna su suke da ƙarfi su suke da yawa a cikin wannan gari saboda haka Iraki da kudancinta da arewacinta da gabashinta da yammacinta dukkan shi gari ne na sunna masu hukuncinta masu sunna ne waɗanda ake hukunta su ma masu sunna yawanci waɗanda suka yi yawace-yawace suka yi rubuce-rubuce daga cikin musulmi da wanda ba musulmi ba suka shiga ƙasar Iraki duk sun ba da shaida a kan wannan irin su Ibn Battuta irin su Hamad Allah al-Farisi da sauran marubuta waɗanda suka rubuta tarihin yawace-yawacensu a duniya abinda suka gani a Iraki ya nuna musu cewa Iraki ƙasa ce ta 'yan sunna ba ƙasa ce ta 'yan shi'a ba na'am akwai wasu gurare da shi'a ta yi kakatutu a Iraki akwai wasu 'yan gurare da shi'a ta yi kakatutu a Iraki da farkon al'amari sun yi dandazo a Kufa wanda an san a nan ne sai da Ali ya mayar ita hedikwata bayan Madina nan ya mayar Kufa hedikwata da haka sun riƙi Kufa wani guri wanda yake kamar santa ta su cibiyar su ta 'yan shi'a daga baya kuma Kufa ta yi rauni sai ya zan garin Najaf inda suke da'awar a nan kabarin Sayyidina Ali yake sai ya kwace wannan matsayi sai ya zama shi ne babbar cibiya ta 'yan shi'a a Iraki wannan kuma ya faru a ƙarni na 4 na hijira sannan akwai garin Hilla shi ma gari ne wanda ya shahara da shi'anci saboda haka ya zama shi ne gari kamar na biyu daga cikin manya-manyan a cibiyoyi na shi'a a Iraki bayan ta ɗauke na shi a wannan gari na Hilla da kuma na Najaf akwai santoci daban-daban na 'yan shi'a akwai makarantunsu a nan aka haifu da yawa daga cikin malamansu ko malamansu suka zauna a zamanin daular Usmaniyya Karbala ta fito da can ba a matan da wani gari Karbala ba duk da cewa a nan ne aka yi wannan bala'i aka kashe Sayyidina Husaini da wasu ahlul bayt, amma gari ne dan dangane sai a lokacin daular Usmaniya, a lokacin wannan gari ya fito har ma ya shahara. Saboda haka akwai wasu gurare kadan waɗanda Shi'a suke da ta cewa a ciki, amma duk da haka akwai kuma sunna a gurin. Shi'a sun yi kokari su mai da Iraki ta zama ƙasa ce ta ‘yan Shi'a zalla, irin yadda suka mai da Iran. Sun yi wannan kokari musamman lokacin daular Buwaidiyye. Akwai Banu Buwaidi, wasu mutane ne waɗanda suka yi mulki a cikin garin Iraki, wanda suka ƙarfafi bayan Shi'a, suka mara musu baya, suka ba su gudunmawa iri-iri. Waɗannan ‘ya’yan wani mutum da ake kira Buwaidi. Akwai Ahmad, akwai Husaini, akwai Ahmad, akwai Hassan, akwai Ali, cikin ‘ya’yansa sun bayyana a shekara ta 321. Babban su shine ake wa laƙabi da Imadud Daula. Cikin waɗannan ‘ya’yan wannan mutum da ake cewa Buwaidi, babban ɗansa shine Imadud Daula. Wanda Imadud Daula ya samu mulkin wani yanki cikin ƙasashen Farisawa, inda yake wa wani ɗaya daga cikin shugabannin Farisawa gwamna a wannan gari. Daga baya ya samu galaba har ya kwace wannan garin da yake ƙarƙashinsa. Ya kwace garin da yake ƙarƙashinsa, ana kiran garin Karaj. Ya kwace shi, ya kuma kwato wasu yankuna na ƙasar Farisa suka zama ƙarƙashinsa. Daga nan kuma sai ya ƙoƙarin tura ‘yan uwansa, akwai Ahmad ɗaya daga cikin ‘yan uwansa, sai ya tura shi ya je ya shiga Baghdad ba tare da ya samu wani karan batta ba ko wata turjiya. Wato a lokacin Baghdad ko in ce Iraki tana ƙarƙashin daular Abbasiya. Daular Abbasiya kuma a lokacin ta yi rauni matuƙa da gaske. Sarakunan su sun yi rauni, banda duniya babu abin da suka sa a gaba, babu tunanin ci gaban al'ummarsu ko ci gaban addininsu. Don haka da wannan mutum ya zo sai ya samu garin tubus-tubus, sai ya shigo garin Baghdad a lokacin da khalifa na daular Abbasiya shi ne khalifa na gaba ɗaya, amma kuma shi wannan mutum ya samu shigowa. Suka nuna za su yi biyayya ga khalifa, suna ƙarƙashin khalifa, ba su cire shi ba amma suna ƙarƙashin khalifa, amma su ma suna da taifin, suna da sarauta tasu ta musamman. Babbansu shi Ahmad ɗin aka riƙai masa laƙabi da Mu'izzud Daula, wanda shi ne ya zama kamar na'ibin ɗan uwansa da yake yankin Farisa yana mulki, Imadud Daula ya zama da shi ke riƙe da Iraki a wannan lokaci. Sannan akwai Rukunud Daula, ɗaya daga cikin ‘yan uwansu, ‘yan uwan shi wannan Imadud Daula, wanda suka zo suka mamaye garin Baghdad. Ba su kwace, ba su kori khalifa ba, amma kuma suke tafiyar da sha'anin gari. Waɗannan mutane Banu Buwaidi ko al-Buwaidiyyuna ba su koye shi'ancinsu ba, wato sun fito sun bayyana shi'ancinsu ƙarara tun lokacin da suka karɓi wato ragamar tafiyar da Baghdad. Ga dai khalifa, amma kuma ƙarfin tafiyar da Baghdad yana a hannunsu. Tunda shi khalifa ba shi da abin da zai iya yi, na farko dai ya rasa ƙarfinsa da haibarsa da mutuncinsa, sannan ƙasa a tsiyace ba kuɗi, waɗannan kuma suka shigo da kuɗi, za ka su suke tafiyar da albashin ma'aikata, albashin sojoji, duk su suke bayarwa, za ka su suke da tacewa. To amma kuma ga su Shi'a ne, Shi'a mai tsauraran ra'ayi, saboda haka sai suka zuɗa wato ƙoƙarin su ƙarfafi Shi'a su kuma wato karya sunna a garin Baghdad. Da wuya a shekara ɗaya ba tare da an yi wani tashin hankali da taho mu gama tsakanin sunna da Shi'a a Baghdad ba, wanda kuma za a yi asarar rayuka da dukiyoyi da yawa, a ƙona kasuwanni da dama, mutane su mutu. Tun daga shekara ta 351 aka fara samun wannan tashina, duk da ga Mu'izzud Daula shi wannan mutum wanda suka zo suka kwaci Iraki, da shi ne kamar mai wuka da nama, amma shi a za su yi abinda suke so, babu wanda zai hana musu, ba wanda zai ɗaga musu kara. Akwai lokacin da suka bi masallatan Ahlus Sunna, a lokacin shi wannan Mu'izzud Daula suka bi masallatan ahli sunna a Baghdad suka rubuta la'antar Muawiya da khalifofi guda uku. Kowane masallaci sai a je a rubuta la'antar Allah ta tabbata ga Abubakar da Umar da Usman da khalifofi uku. Haka suka kai wanda babu wani wanda ya isa ga shi khalifar Abbasi, wato khalifa da daular Abbasiya wanda shine khalifa sunna ne amma ba zai iya yin komai ba saboda waɗannan sun fi ƙarfinsa. A shekara 352 shi wannan mu'izzin daular ya yi umarnin cewa duk a rufe kantuna, kada wanda ya fita kasuwa a tsayar da saye da sayarwa, kowa ya fita a nuna abin da baƙin ciki na kashe Sayyidina Hussein. Wato shi ya fara ƙirƙiro da bid'ar fitowa ana yawo kwararo-kwararo maza da mata ana shelanta inuwa da la'anta ga waɗanda sun kashe Hussein, ga Yazidu da ma kuma wasu daga cikin bayan Allah ba waɗanda ba su halarci lokacin ba. Shi wannan Mu'izzu Daula a Iraki shi ya fara wannan a Baghdad, ya sa mata su fito kansu a buɗe gashin su birgi tsatsa su rika marin kansu suna kuka suna ihu su shafa bakin abinan bakin gawayi a fuskokinsu suna kuka suna nuna takaicinsu da alhininsu ga mutuwar ko ga kashe Sayyidina Hussein dan Ali radiyallahu anhu. A wannan lokacin sarki ya kasa yin wani abu kuma mutane babu abin da za su iya yi saboda karfi yana hannun waɗannan ɗan shiya wanda tun daga shekara ta 352 a lokacin da aka tsago wannan bid'a da yanzu kuke gani ana zagaye gari ana tsiruwa duk shekara da sunan tuna mutuwar Sayyidina Hussein. Shi wannan Mu'izzu Daula a Iraki shi a Baghdad shi ya fara kirkiro wannan bid'a. Gabanin haka ba su kasance suna yin haka ba. Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya ya kawo mana ya yi mana bayanin irin yadda abubuwa suka rika kasancewa a ƙarƙashin daular Bani Buwayhi a cikin Iraki a wajen ƙarni na hudu. Yake cewa a wannan lokacin da aka ƙirƙiro fitowa da ganguna da Badujala ana bugawa a Baghdad a ranar Ashura, a lokacin da mutane suka fito a zuba bakin gawayi ko toka a kan hanya a ɗauko baƙaƙen ƙyallaye a rataya a jikin gidaje ko a rataya a jikin kantuna. A lokacin da mutane suka rika fitowa 'yan shi'a suna nuna baƙin ciki da kuka na an kashe Sayyidina Husaini a ranar Ashura 10 ga Muharram, a lokacin ne har ma wasu sukan kishin ruwa a wannan yinin gaba ɗaya wai saboda an kashe Sayyidina Husaini yana jin kishi saboda haka suwa ba za su sha ruwa ba. A lokacin ne mata suka rika fitowa kansu ko ɗan kwaɗi babu sun saki gashin su ya yi biringi tsatsa haka sun shafa baƙin gawayi a fuskarsu suna marin fuskokinsu suna dukan ƙirjinsu ƙafafuwansu ba takalmi suna zagaye kasuwanni da garu da kwararo-kwararo a cikin gari suna nuna ɓacin rai da mutuwar Sayyidina Husaini. A wannan lokacin daular Bani Buwayhi da bid'o'i waɗanda suka fi wannan muni, Ibn Kathir ya rubuta wannan cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya. Waɗannan Bani Buwayhi ko Al-Buwayhiyuna wanda shi'a ce wato baƙar shi'a sun wulaƙanta khalifofin daular Abbasiya wulaƙanci iri-iri wanda suka nuna cewa duk wani abin da yake da alaƙa da sunna to ba sa tare da shi kuma za su iya cin mutuncinsa domin suna ganin Bani Abbas ƙwatar shugabancin nan suka yi daga 'ya'yan Sayyidina Ali. Su a gurinsu suna ganin wato 'ya'yan Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib wato fashin mulki suka yi, don haka ba su da ba halattattun shugabanni ba ne, don haka za a iya cin mutuncinsu. Akwai lokacin da shi Mu'izzu Daula ɗin ya yi tunanin ya kamata ko ya ma ƙwata khalifanci ya danka wa Fatimiyyun daular Ubaidiyya, daular da muka sha bayani waɗanda su kuma su suka ƙirƙiro maulidi a Masar, kuma a lokacin baƙar shi'a ce ta gani kasheri wanda su suka yi kashe ahlus sunna suka kashe malaman sunna wanda a zamaninsu a ƙarƙashin daular Fatimiyya ko daular Ubaidiyya wanda shi ne sunanta na hakika an kashe malami na sunna ya kai 4000 a lokacin baka isa ka sa wa dan ka sunansa Umar ko Abubakar ba ka kwana lafiya zaka ba kada iko ka sa wannan sunan malaman sunna suka ga ta'addanci iri-iri to a wannan lokacin dan wannan takankanin su kuma suna rike da mata waɗannan kuma balubu wani suka dira ƙasar Iraki da Baghdad suka kwace mulki daga hannun khalifa na daular Abbasiya amma ko ba su tube shi daga matsayinsa na khalifa ba in an tashi limami ya tashi hudu ba abin bariran juma'a zai yi addu'a to zai yi wa khalifa yana nan a matsayin khalifa amma khalifa ne na jikanayi ta ba abin da zai yi to wanda daula ya yi tunanin ma ya tube shi idan ya tube shi sai ya ɗauko wani daga cikin waccan daula ta Ubaidiyya sai ya ba shi wani amma ya rubuta sun ruga rubuta musu cewa za mu karɓi shugabanci don naku ne ku ne 'ya'yan Sayyidina Ali 'ya'yan Fatima za mu mayar muku da haƙƙi sai ya shawara da wasu daga cikin makusantansa ga abin da yake tunanin ya yi ya suka gani sai ɗaya daga cikin masu ba shi shawara sai ya ce ina ga a sake duba abin nan ka ga yanzu waɗannan da suke tare da kai ma'ana sojojinsa da yaransa da 'yan shi'ar da ke tare da shi suna kallon wannan khalifa a matsayin wanda ba halattacce ba kai suna ganin duk umarnin da ka ba su za su iya bi idan ma za ka ce su kashe khalifa za su iya tafi a yayin da ka ɗauko wani wanda za su riƙa ganin shi ne halattacce kai ma kuma a aƙidarka shi ne halattaccen shugaba to shi kuma zai iya ba da umarnin a kashe ka kuma su kashe ka saboda haka ka zauna a haka kanka yadda ka ba waɗancan domin ka ba su ƙarfi ko mutane za su yi musu biyayya domin sun yarda cewa su ne halittacce saboda haka sai ya fata kaga duk wanda ya nuna shi amma ba dan Allah yake ba akwai sanda kudin hannunsu ya yi ƙaranci suka ga yaya za su yi su samu kuɗi sai kawai wani ya ba da shawarar cewa kawai a auka wa fadar halifa khalifa na daular Abbasiya aukawa fadarsa a ci mutuncinsa a kwaci dukiyar tashi a tafi menene kuma ga kai suka aukawa abin da fadar khalifa a fa'u billah ɗaya daga cikin sarakunan daular Abbasiya da lokacin a lokacin shugabancin Bahaud daula wanda ya zo bayan mu'izzin daula ya auka cikin fadarsa aka turo shi daga kan karagar mulkin nashi domin daban nace kana yi kani aka kwashi dukiya zinari da azurfa mutane ma suka yi tawawa a lokacin akwai al-mustakfi billah ɗaya daga cikin sarakunan Banu al-Abbas ne mu'izzud daula shi ya ci mutuncinsa ya sa aka kama shi aka cire masa rauni aka ɗaure shi da rauninsa ya tura shi gidan kurkuku a gidan kurkuku ya mutu ya naɗa wanda yake so sai ya zan su suke naɗa wanda suka ga dama su cire wanda suka ga dama yanzu nan suna iya naɗawa kafin yamma sai su ga wannan bai mutu ba su cire da haka daular Abbasiya ta zama kawai hotoci waɗannan 'yan shi'a su suke yin abin da suka ga dama ƙarƙashin jagorancin Bani Buwayy a shekarar hijira 334 al'amura na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa sun lalace kwarai-kwarai da gaske a cikin garin Iraq lokacin da Banu Buwayy suka samu damar riƙe Baghdad a hannunsu sai al'amarin kuma ya ƙara ci gaba da tabarbarewa suka fito ƙarara suka nuna cewa sun shi'a ne kuma kowa in yana son zaman lafiya a garin Baghdad da sauran yankin Iraki to dole ya shi'a suka yi kokari matuƙa da gaske yadda za su shiga sun mai da Iraki ta zama wata babbar cibiya ce a duniya ta shi'a suka ci zarafin sarakuna na daular Abbasiya a lokacin suka jawo 'yan shi'a suka ba su dukkan wata goyon baya dukkan wani goyon baya da dukkan wani abin da za su bukata na su ga cewa shi'ar su ta yi ƙarfi a wannan lokacin sun san cewa ahlus sunna tunda ba su da wani shugaba mai ƙarfi ba abin da za su yi domin duk tafiya a tarihi tana samun ƙarfi idan an samu shugaba mai ƙarfi da zarar shugaba ya yi rauni to mabiyansa ma za su yi rauni in shugaba ya zama mai ƙarfi mabiyansa za su yi ƙarfi in ya zan mai adalci to za a samu al'umma bai tabbatar da adalci wanda kowa yake tsoron zalunci, amma in ya zama azzalimi to kowa kuma zai iya tunanin yin zalunci ba komai bane, tunda shugaban sama yana yi. To a lokacin duk daga sunna suna da yawa amma ba su da shugaba, waɗannan kuma sun shigo da ƙarfinsu na dukiya da makamai da sojoji masu tireni, don haka duk da yawan sunna a Baghdad da ba za su iya yin komai ba, waɗannan Banu Uwaymi su suke da ƙarfi, su suke tafiyar da al'amura, don haka ga dangadan sai suka shiga yaƙar sunna din, suka cewa sun rushe sunna, suka riƙa taimakawa waɗanda suke shi'a da masu da'awa da wa'azi na shi'a, kamar irin su Musa bin Dawud da Shirazi wanda ake masa laƙabi da Al-Mu'ayyad fi Din, wanda ya fito daga wani gida na shi'anci mai tsawon mai dogon tarihi a harkar shi'a, wato iyayensa Tarabiza ne waɗanda suke da aƙidar Batiniya, wanda mutum yana jin yaruka, yana jin Farisanci, yana jin kuma Larabci, yana da littattafai da dama wanda firkar Ismailiya, kungiyar Ismailiya a har yau har gobe suna alfahari da littattafansa. To a wannan lokacin ya taka rawa mai tsanani wajen ya ga ya ƙarfafa sha'anin shi'a, ya yaɗa ɓata da fankarewa da lalaci, ya kuma tabbatar da aƙidarsa ta ƙaramita. Daga cikin irin littattafan da ya yi akwai littafin da Kitabul Majalisul Mu'ayyadiyya, wanda har yanzu a wuraren 'yan Ismailiyya suna karanta wannan littafin. Wannan mutum ya samu ƙarfi ƙwarai da gaske a wannan lokacin, ya riƙa yaɗa aƙidarsa saboda goyon baya da ya riƙa samu daga sarakunan Bani Buwayy. Haka ita samun fitintunu tsakanin shi'a da sunna, saboda shi'a ɗin suna ganin suke da ƙarfin daula, don haka za su je su yi tsokana su taɓo sunna babu abin da za a iya yi musu, suna da sarki mu'izzu daula ko wanda zai yake lokacin yake mulki zai goya musu baya ne kai tsaye. An yi wannan a shekara ta 338, ita ce farkon fitinar da aka samu a zamanin Banu Buwayy a Iraki. An samu irin wannan a shekara ta 340 a wani gari da ake kira Sar, wanda a dalilin haka aka kwashe dukiyoyin al'umma aka yi awon gaba da dukiyar al'umma. A wannan shekara a Baghdad ta 340 wani mutum ya fito yana da'awar cewa duk ruhin wani annabi da wani siddiqi yana jikinsa. Shi matattara ce ta ruhin annabawa da siddiqai, ta ji shiɗani. Ya tara da tattafan zindiƙanci iri-iri a gidansa. A wannan lokacin aka kama shi, aka yi bincike, aka gano irin abin da ya tara da kuma irin da'awarsa. Da ya tabbata cewa zai halaka, sai ce ai shi ɗan shi'a ne. Yana cewa ɗan shi'a ne, sai aka je aka gaya Mu'izzu Daula an kama wani ɗan shi'a. Nan da nan sai aka ce sai shi kuma Mu'izzu Daula a sake shi. Wato yana cewa ɗan shi'a ne, shi ke na wanda ya isa ya fukutar da shi. Kaga wannan ya nuna yadda irin shi'a suke samun goyon baya a wannan lokacin. Har ma zindiƙai suna fakewa da rigar shi'a ɗin kuma suna kwana lafiya. Duk zindiƙancin da mutum zan iya ce shi shi'a ne za a kyale shi. Akwai matar da ta fito ta ce ita ruhin Fatima ne a jikinta. Ruhin Fatima yana cikin jikinta. Ita ma lokacin da aka kama ta, tace aka kai ta gaban Mu'izzu Daula, ga shi dai waziri a lokacin wazirin sarki, wazirin khalifa sunna ne, al-wazirul muhallabi. Amma yana jin tsoron Mu'izzu Daula wanda ɗan shi'a. Saboda haka dole aka saki matar, ta je ta ci gaba da abin da take yi. Wani kuma ya fito ya ce shi ne a mala'ika Jibrilu, ga shi ne nan na goma. Ya ce shi ne mala'ika Jibrilu. Da Ahlus Sunna sun kama suka fara dukan shi, sai ya ce shi Ahlul Bayt ne kuma, daga cikin Ahlul Bayt ne. Nan da nan Mu'izzu Daula ya aiko yake a sake shi. Aka sake shi zai ci gaba da shiɗancinsa. To haka a wannan lokacin suka riƙa yi. A shekara ta 346 aka samu fitina tsakanin sunna da shi'a saboda zagin sahabbai da aka yi a garin Baghdad. A wannan lokaci an kashe mutane da dama daga bangarorin biyu, an kashe daga sunna da an kashe daga shi'a. A wannan lokaci babu abin da gwamnati ta yi saboda kusan da sanin da sanin ta ne wannan fitina suke faruwa. A shekara ta 347 harkar zagin sahabbai da kafirta sahabbai ta ƙara yawaita a cikin garuruwa daban-daban. Har ma a shekara ta 348 aka yi fada mai tsanani tsakanin shi'a da sunna, aka kuma kashe mutane daban-daban ta ɓangarori daban-daban. A shekara ta 349 in ka kula duk shekara sai an yi fitina kuma tsakanin shi'a da sunna. Shekara ta 349 kuma aka samu fitina tsakanin ɓangarorin biyu. Mu'izzud Dawla sai ya ce duk a je a rufe masallatai sai masallaci ɗaya. Masallatan gaba ɗaya na sunna ne duk aka rufe su, aka hana jam'i, aka hana juma'a. Shi kuma wancan masallaci na shi'a kabari ne na wani da suke cewa ɗaya ne daga cikin limamansu, aka bar mutane waɗanda suke zuwa neman biyan buƙatu a gurinsu daga cikin shi'a. Su da ba sallar jam'i da juma'a ta dame su ba. Zaka su ba su cutu ba don ka hana sallar jam'i, don ka hana sallar juma'a, a gurin shi'a dama wannan ba komai ba ne. A shekara ta 351 'yan shi'a suka bi masallatan sunna a Baghdad, suka rubuta tsinuwa ga Muawiya da babban baki, la'anallahu Muawiya ibn Abi Sufyan. Sannan da babban baki suka sake rubuta la'anallahu man ghasaba Fatima fadakan, wato Allah ya tsine ma wanda ya kwace wa Fatima gonar fadak dinta. Suna nufin sayyidina Abubakar. Sannan aka rubuta la'anallahu man akhraja al-Abbas min ash-shura, Allah ya tsine ma wanda ya fitar da Abbas daga cikin kwamitin shura. Sayyidina Umar suke nufi mutane shi ne da yasa wai jami bai sa Abbas a ciki ba, duk da ya sa Ali. Aka tsine masa, aka ce kuma la'anallahu man nafa Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya tsine ma wanda ya kori Abu Dharr al-Ghifari daga Madina. Suna nufin Sayyidina Usman. Sayyidina Usman bai kori Abu Dharr, Abu Dharr shi ya zaba ya koma Rabza ya zauna wani ɗan ƙauye ne bayan Madina, amma ba Sayyidina Usman ne ya kore shi ba. Suka rubuta wannan, suka rubuta Allah ya tsine ma wanda ya hana abin ne Hassan a gurin kakansa. A wannan lokacin Mu'izzud Dawla ba abin da ya yi, duk da cewa wannan zai kawo fitina. Yanzu a ce ɗan shi'a sun bi masallatan sunna duk sun rubuta tsinuwa ga sahabbai, kuna ganin zai zauna lafiya, zai kama da wuta. To amma tun da su suna jin cewa shugaban shugabansu ne, don haka za su iya yin wannan kuma babu abin da zai faru. Ahlus sunna suka ga ba za su iya haƙuri ba, a zo har garinsu, wasu su zo har garinsu baƙi kuma su rika zagin sahabban manzon Allah, har ma su zo suna rubutawa a jikin masallatansu. Don haka sai suka tashi cikin dare, suka ciccire waɗannan abubuwa, suka goggoge wannan tsinuwar da aka yi. Nan da nan kashe gari, Mu'izzud Dawla sai ya aiko da cewa maza-maza wannan abubuwan da aka goge a dare shi a rubuta. Waɗannan abubuwan fansocin da aka cire duk a da a liƙa su. A lokacin shi waziri, duk da gashi sunna ne, amma ya zama wazirin banza, yadda da ya kake gashuwa ga dan yanzu suna yi a gaban kiristocinmu na Najeriya. Irin haka, za ka dai gashi muna da shugabannin, amma ajandar kiristan kullum take wucewa. Ka ka ta musulmi kuma sai a dawo maka da ita. Yanzu ka duba abin nan wannan cooperative affairs take. Idan ka aika kana son rijista, in dai da kalmar Islamic a ciki, to da wuya ka samu wannan rijista. In dai za ka sa Islamic, wani abu Islamic. Yanzu na ce filikin kuma wani Allah ba su yi maka rijistin ɗin ‘yan uwanka ne musulmi, amma kirista zai iya buɗe komai da sunan kiristoci sa, ba wanda zai hana shi. Wanda doka ba ta hana ba, in buɗe tanta ta musulmi ta musulunci, in buɗe makaranta ta musulunci, doka ba ta hana ni ba. Ba wani constitution da ya hana ni wannan, a Amerika ma an yi. Amma saboda shugabannin namu sun zama shirme kawai, sun zama kawai wani kamar allon sanarwa ne, a rubuta wannan sanarwar a cire gobe a kawo ta a rubuta a cire shi ne yana nan
ba ka suka zama
in za ka sa tsinuwa in za ka sa addu'a in za ka sa ba abin da zai wancan lokacin haka sai wazirin wazirin al-muhallabi da shi dai sunna ne amma sai zo yana roƙon mu izin daula cewa maimakon a rubuta tsinuwa tsanara ga Abubakar da Umar da Usman dan mai ba za a rubuta la'ana Allahu man zalama ahlal bayt a rubuta Allah ya la'anci wanda ya zalama la'ana Allahu zalimina li ali rasul in ya so tsini wanda ake wa Muawiya sai a banta shi Muawiya sai a bar sunan shi azini ko wannan a ce azzalimai amma duk da haka mun yi daula ce a bar shi yadda yake aka yi fitina mai tsanani to wannan abin ba wai ya tsaya a Baghdad ba har da wasu garuruwan da suke makusaka da Baghdad har da wasu garuruwan su Basra irin su Hamadan an yi fitintunu irin wannan an kashe mutane da dama wanda yake nuna maka cewa sarakunan Banu Buwayli a ƙarƙashin jagorancin Mu'izzu Daula sun ba wa Shi'a masu tsauraran ra'ayi dama sun karfafe su ta yadda za su ga sun kafa wata al'umma ta Shi'a mai ƙarfi a cikin garin Iraki sun karɓi ragaman mulki a hannunsu duk da cewa ga khalifan al-Abbasi a gurin amma kada a ɗauke shi a matsayin wani abu baya da ta cewa bai isa ya gicce kara ya hada a tsallaka ba za ka zamanin asirin buwaniyi zamanin bani buwaini wani zamani ne da iraki sunan iraki suka ga abubuwan takaici iri-iri a wannan lokaci aka rika assasa wato cibiyoyi daban-daban na rubuce-rubuce da ilmantarwa a Baghdad da Najaf da Karmiya ga 'yan Shi'a wato sun 'yan Shi'a Banu Buwayli sun taimaka wa malaman Shi'a a wannan lokaci ta yadda za su yi ta rubuce-rubuce su yi ta talifai su yi ta fitar da littattafai waɗanda za su karfafi Shi'a a wannan lokaci suka rika jawo malaman Shi'a jikinsu suka rika kafa musu a makarantu suka rika kafa musu cibiyoyi inda za su yi bincike suka rika ba su gudunmawa ta dukiya mai tsoka ta yadda za su yi aikin su ba tare da sun samu matsala ba aikin da za su yi kuma shine yaɗa Shi'anci a wannan lokaci an kafa majami'ai na musamman don ƙirƙiro hadisan ƙarya a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin waɗanda suka shahara da irin wannan a wannan lokacin akwai wani da ake kira Abul Fadl Shaybani wanda ya rasu hijira 387 wannan mutum ya riƙa rawaito hadisan ƙarya marasa kan gado yana kawo hadisan da 'yan Shi'a za su riƙa yin hujja da su akan sunna hadisan ƙarya wanda ba su da asali da farko mutane ba su fahimce shi sun ɗauka malamin hadisi ne suka dukufa suna rubuta hadisansa daga baya aka gane maƙaryaci ne aka riƙa yayya ga littattafansa na hadisi manya-manyan malaman hadisi na Shi'a sun fito sun yi shahara a wannan zamani na daular Banu Buwayli daga ciki akwai Ibn al-Ju'abi akwai Abu Tayyib al-Duni akwai al-Ma'badi akwai Ibn al-Baqal akwai Mubaqi akwai Kalmadani da sauransu waɗanda suka rika shigar da harkar Shi'a suka rika wamaka da harkar mu'tazilanci kamar yadda ku sani Shi'anci na Rafida al-Imamiyya kusan haɗin gambiza ne tsakanin Shi'anci da kuma mu'tazilanci a wannan lokaci irin su Sharifur Razi suka bayyana a Kadimiyya waɗanda suka rika yaɗa sha'aninsu na Shi'anci suna samun goyon baya daga daular Banu Buwayli irin su Abu Ubaidillah al-Marzubani wanda yake marubuci ne na adabi amma kuma na Shi'a wanda shi ma ya taka rawa wajen yaɗa Shi'anci da mu'tazilanci a wannan lokaci daular Banu Buwayli sun kafa majami'ai da cibiyoyi na yaɗa Shi'anci daban-daban a cikin garin Baghdad da Kufa da Najaf da Karbala da Kadimiyya da Al-Basra da Hilla waɗannan cibiyoyi sun yi aiki iyayensu na suka cewa Shi'a ta zama ita kaɗai ce a Iraki babu wani abu sai Shi'a kowa yake son a yi da shi to dole ya zama Shi'a wanda wannan fafutukar da suka yi ta zama a banza ba su yi wata nasara ba ƙarshe dai daular banu buwaihin ma ta zo ta rushe daular salajika wasu turkawa da suka bayyana su suka zo suka karya daular banu buwai suka kwace mulki daga nan daular abbasiyawa ta dawo ta samu faɗaɗawa wannan a cikin ƙarni na hudu zuwa na biyar wato tun daga shekarar hijira 322 har zuwa shekarar hijira ta 448 tun daga shekarar hijira ta 322 har zuwa ta 422 banu buwaihi sun yi iyayensu na su ga cewa sun maida iraki ta zama shi'a tsantsa amma ba su yi nasara har Allah ya zo ya karya su a hannun salajika salajika su suka salajika mutanen taki ne su suka taimaka wa sunna a lokacin suka kwato wato ahlus sunna daga wannan azaba da suke fama da ita idan mutum yana bayanin irin katobara da ta'ata da shi'a suka yi a iraki ba zai manta da abin da ya faru ba a lokacin da tatar lokacin da bolaku ya dirka ko iraki wannan muna faɗarsa saboda wani abu ne na takaici da ba a taɓa samunsa a tarihi ba wato takaici ne wanda hatta wasu daga cikin malaman tarihi sun yi ta tunanin wai za ma su iya rubutawa ko ba za su rubuta ba irin yadda aka ci mutuncin musulmi da musulunci irin yadda Baghdad a wannan lokacin cikin ƙarni na bakwai ne tunda Bolaku ya samu shiga Baghdad ya kwace Baghdad a shekarar hijira 656 daga cikin abin da tsakiyar ƙarni na bakwai a wannan lokaci a duk duniya ba garin da yake da girma da faɗi da cigaba da ilimi kamar Baghdad in aka ce Baghdad an kuri in malamai kake so ka je Baghdad malaman ma na fanni daban-daban sawa'un ilimin da ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi rayuwar lahira tafsiri kake magana ka je Baghdad hadisi kake magana ka je Baghdad fiqh kake magana ka je Baghdad aqida kake magana ka je Baghdad akhlaq kake magana ka je Baghdad duk abin da kake so da ya shafi ilimin addini ka je Baghdad in kuma harkar ilimin duniya kake magana in handasa abin da ya shafi engineering in tip abinda ya shafi ilimin likitanci kake in maganar kimiyya kake in maganar physics kake in geography kake magana in maganar ilimin abinda astronomy harkar sararin samaniya maganar harkar ko meye kake magana in dai ilimi ne in ka je Baghdad zaka samu masananta zaka ga rubuce-rubuce da aka yi wanda duk duniya kowa yana sha'awar ya zo ya karanta irin wannan rubuce-rubuce amma da ba su yi karatu a hannunsu saboda a wannan lokacin haka Baghdad da kaburin kai a wannan lokacin daular Banu al-Abbas suna mulki amma kuma sun yi sakaci da dama harkar mulkin ba su ɗauke ta a bakin ko abinda suka ɗauka mulki shine a tashi dukiya a hole a ji daɗi a tara ƴan mata su yi raye-raye a yi kaɗe-kaɗe a yi shaye-shaye shine suka ɗauka mulki harkar aƙida ba su ɗauke ta da muhimmanci ba don haka a wannan lokacin da Baghdad lokacin da Hulagu ya dirka ko Baghdad bayan ya yi wa kansa sharar fage ya samu haɗin kan Kirista da Yahudawa da waye da waye yadda zai iya tahowa ba tare da ya samu matsala ba a lokacin wanda yake waziri mutum na biyu bayan sarki khalifa na daular Abbasiyya al-Musta'sim billah bayansa mutum na biyu shine wazir ibn al-Alqami ibn al-Alqami din nan ka ta fara rikakken shi'a sai ya zamana ashe sun hada baki da Hulagu shine shugaban Tatarawa mutane ne wanda suke rayuwa a arewacin China mutane ne suke rayuwar jeji ba su da wani abu ci gaba ba su da wani asali ba su da wani ilimi ba su da wani addini sai gargajiya mutane ne wanda rayuwarsu ta gino a kan farauta da kafin kifi da sauran abubuwa irin wannan ba wani tausayi da rahama da hadara a zuciyarsu suka ga ya kamata su mallaki duniya gaba daya, suka dirka ko kasashen duniya suna tafiyar su da yaki suna kashe duk wani abu da rai da suke cikaro da shi ba abin da ya dame su ko na da abin da suka gani a gaban su. Waɗannan su suka nufo ba gada da kasancewar su suka ce cibiya ta musulunci, in ka kama ta ka kama daular musulmi. A lokacin ashe shi wannan Imolaku abin da Ibnul Alqami Bashi'i, shi wannan mutum Bashi'i har zuwa yanzu a littafan Shi'a ana farzanta shi suna yabanta. A lokacin ashe ya haɗa kai da Imolaku akan cewa yayi masa aiki ta yadda zai raunana garin, ya raunana ƙasar, ya raunana mulkin kafin ya zo ya same ta, ya samu garin tubus tubus, zaka sai ya shiga bawa Al-Musta'sim Billah shawarwari da banza, ya rika gaya masa cewa ya kamata abinda ake kashe wa sojoji a rage. Saboda gaba daya abinda budget din sojoji sai aka zaftare shi aka kwashi har sai da ta kai sojoji suna bara a kasuwanni. Ya ce a ba su gonaki su je su yi noma, ya zama na soja ne ba training, yadda talaka zai ɗau fartanya shigar su shi ma ka yi ina za a yi zauna da fartanya kuma ka zama soja ko ka je ka yi training ko ka yi fartanyar ka. Sannan ya ce sun yawa, ana da soja a Baghdad kawai, ana da soja 1000 amma ya sa aka rika korar su sai da aka dawo da su soja 10,000. 10,000 kuma ya sa aka zartare musu albashin, ba albashin suka rika bara a kasuwanni. Da haka ba training, ba kuɗi, ba kishi, ba komai, ke ya sa aka yi wannan. Ya rika ba wa shi wannan khalifa irin waɗannan muyagun shawara, saboda sun Imolaku ya ce ya masa shimfiɗa ta yadda in ya zo ba zai sa kai ya yi asarar sojojinsa. Lokacin da ya zo ya yi sansani a bayan Baghdad, Baghdad tana da manya-manyan gine-gine da suka ganoyi da suka gani ba da ita. Lokacin da ya zo ya yi sansani sai Imolaku, sai ya zama da sirrin abin da sai ya zama da shi a Ibnul Alqami Bashi'i, sai ya rika sage gwiwar khalifa cewa kada a yi jihadi, mutanen nan kawai mu nemi zaman lafiya, mu nemi zaman lafiya da su, amma maganar mu yake su ba za mu iya ba, sai kawai a samu a aika wani delegate da zai je ya wakilci khalifa da 'yan ƙasarsa a tattauna da Imolaku. Wa za a aika? Sai aka aika Ibnul Alqami da Kirista, su za su wakilci khalifa da al'ummarsa a wajen tattaunawar zaman lafiya da Imolaku. Imolaku suka tafi, Imolaku ya ce to ya kamata a iya tattauna maganar zaman lafiya, amma bisa sharuɗa. Kun gani na zo ne domin in fitar da ku daga zalunci, tabbatar muku da dimokuraɗiyya ba zama zan yi ba, zan koma ƙasata. In na zo na samu irin da yadda ka ga tattar da zamanin musulmi, za mu tabbatar da dimokuraɗiyya ne da 'yanci, 'yancin bil'adama da daidaito, sannan mu yi tafiya ba mun zo mu zauna. Haka Imolaku shi ma ya zo da wannan matakin, ya zo aka zauna ya ce to sharaɗi na farko ka gaya wa khalifa duk waɗannan ganuwoyin da suka kewaye Baghdad a rushe su. Sharaɗi na biyu, ramuka da aka yi gwalalo-gwalalo da aka yi na a hana mayaƙa shigowa abin ne. Sharaɗi na uku, a ba ni ɗan tsagera, ɗan ta'adda, wai waɗanda suke cewa a fito a yi jihadi. Akwai Mujahiduddin ibn Aybak da wani Ismail ibn Shah, waɗanda su sun naci a lokacin cewa kawai a fito a yi jihadi, amma ba zai yi ba wani ya zo ya ce zai mamaye ƙasarmu mu zira masa ilimi. To duk Ibnul Alqami yana kai wannan rahoto, saboda a ba ni tsagera, a kawo mana 'yan tsagera a kama su. Ya ba da sharuɗansa, mu kuma sakamakon haka za mu kyale ku, ba za mu kashe ku ba, ba za mu cire shugaba ba daga mulkinsa, amma zai yi shugabancinsa ƙarƙashin kulawar mu, wato ƙarƙashin sa idan duk abinda zai yi aiko yana sanya ka za mu yadda sannan yi. In yi haka za mu ba shi wannan damar. sai ko ba suka ga wa al-musta'in billah khalifa ga sharuda khalifa ya gama firgita ya gama tsorata bayan sa kullun ibn al-alqami ya shigo ga ya masa irin yawan sojoji da waɗannan mutane suka zo da shi da makamai tare tsora take shi waɗancan ɗan kokarin ijtihadi suka fito suna kiran ijtihadi yana fahimtar gaskiya suke faɗa shi khalifa amma kuma yana kan rayuwarsa ga kuma ibn al-alqami abin da ya zo masa da shi ya tsaya tunani ya zai ya ansa ko kai ya ansa kola ku ya ga ana bata masa lokaci har sai an tsaya an yi tunani saboda haka ya zo da manya-manyan majaujawansa wanda za a rika jifan ganuwa da ita suke manya-manyan duwatsu ne majaujawa za ta harbu tare da wuta saboda haka sai ya fara harbin ganuwoyin Bagdada yana harbi wajen kwana huɗu a wannan lokacin da ake wannan harba-harban shi khalifa fa yana zaune tare da kuyangar da tana masa rawa har wata kibiya ta zo ta samu kuyangar ta mutu a lokacin ya fahimci abubuwa ba kyau shi ne sai ya umarni a ƙara ɗaurara tsaro a cikin fadarsa a wannan lokacin ya je ya nemi shawara ila al-Qami to me za a yi yanzu ga shi mutanen nan ga sha sun fara harbo to Ibn al-Qami ko bakinsu ɗaya sai ce to bari zan je in ƙara tattauna da su aka je hola ko shi yana ganin nasara a hannunsa take yanzu ba wani abu ko ba ku da wata takarda da za ku yi tattauna da ita saboda haka sai ya ce waye sharaɗi ka ce su zo khalifa da manya-manyan dattawan gari da manya-manyan mutanen gari da manya-manyan malamai da a zo a same shi a tattauna sharaɗi khalifa ya fito da ƴaƴansa manya da ƙananansu mazansu da matansu duk ya fito da su da manya-manyan masu ba su shawara a fara Ibn al-Qami ya ce ga tsarin da aka yi da kuma abin da aka yi ga gara a je a yi tattauna baki da baki kai da shi muna ga za a samu da ta saboda haka ya fita da wajen mutum abin da ake ƙiyasta wajen mutum 700 tare da manya-manyan gari da fadawa da ƴaƴansa maza guda uku da ƴaƴansa mata guda uku Maryam da Khadija da Fatima ya fita da su da aka je fadar hola ko inda ya sansani aka ce to duk a tsaya a yi layi sai an caccaje mutane har shugaba khalifa a caje shi tukunna ba komai a jikinsa aka caje shi da shi da ƴaƴansa da wata ƴan tsirari aka ce su wuce sauran kuma aka ce a tafi da su idan aka tafi da su aka ji duk aka yanka su shi kuma khalifa aka ce to a shiga da shi aka shiga da shi a lokacin a gabansa aka yanka babban ɗansa Abul Abbas aka yanka na biyu babban ɗansa shekararsa 25 a lokacin ana ce da shi Ahmad Abul Abbas aka yanka shi a gabansa aka yanka bai bi masa da shekara 23 ana ce da shi Abul Qaba'il aka yanka shi aka kama na ukun aka kama shi sannan ƴaƴan mata su ma aka ce a haɗa su cikin ganimar yaƙi sannan hulaku ya nemi Ibn al-Qami ya gaya masa duk waɗanda suke manyan gari da malamai mahaddata limamai masu huluba sallar juma'a duk a gaya masa ya kuma ba wa sojojinsa izini cewa su shiga garin Bagada da ya halatta musu komai komai ya halatta musu a cikin watan muharram ƙarshensa na shekara hijira 656 waɗannan sojoji suka hutsa cikin garin Bagdad kisa duk wani abu da za su karo da zai kashe su kashe na kashewa idan mace ce sun ga mai kyau ce su kama ta su yi mata faɗi su tafi da ita babu tsoho ba yaro duk wani wanda suka ci karo da shi akwai wanda ɗaya daga cikin sojojinsa kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa da su daya daga cikin sojojin tattar ya zo ya samu an kakkashe mata masu shayarwa guda 40 ga ƴaƴan su nan jarirai mutum daya daga cikin tattar biyan ka ƴaƴan jarirai guda 40 za a bi mutane su shiga gida su kulle a karya kofar gidan ko a koda ta su bi su hau sama a bi sama a bi su a riƙa yanka su sai da ruwa ya riƙa abinda jini ya riƙa zirara ta indararo kamar yadda an ana ruwan sama kake ga ruwa na haka jini ya riƙa mutane suka riƙa shiga cikin shadda suna ɓoye kansu wasu su yi rami kamar makabarta su rufe kansu saboda bala'i wasu su shiga bola su yi rami a cikin bola su rufe kansu haka suka riƙa aikawa gidajen manyan malamai masana malaman fiqh mahaddata alqur'ani malaman tafsiri malaman hadisi ibn al-alqami ya bada sunayen su gaba ɗaya da address din su za a aika malami a ce ya zo ya kawo kansa ya kai kansa makabarta kaza wacce tafi kusa da shi ya fito kuma da kwansa da kwarkwatarsa ƴaƴansa da matarsa duk ya fito da su haka zai fito ya kai kansa wannan makabarta a gabansa a yanka ƴaƴansa maza a yi wa matarsa faɗe da ƴaƴansa ma sanar shi kuma a kashe shi haka suka yi ta yi kwana 40 cur suka yi a cikin garin Bagada daban da kisa da yanka da shuka ba babu da su a lokacin khalifa ya fahimci da waye ke tare ya riƙa ganin yadda suka riƙa girmama Ibn al-Alqami ashe duk abin nan da ake drama ake ma yana lokacin ya fahimta lokacin da wala ta ida mana maganar nadama kuma an wuce ta ya fahimta ashe duk abin nan da aka sa shi ya yi na ya rusa soja ya rusa gidan soja ya yi wulakanta su duk ashe tactic ne wani abin da shiryayye wanda Ibn al-Alqami ya shirya sai bayan kwana 40 ana kisa gari banda gawa ba abinda kake gani annoba ta barki ba a garin kawai ba hatta annoba sai da ta kai har kasar Sham har garin Siriya a yanzu suna ba ko saka mutane suka rika mutuwa saboda lalacewar sararin samaniya an yi ruwan sama gawa ta tabi sannan aka ce a yi shela wanda da ya saura da rai ko ya shiga gidan Ibn al-Alqami an yafe shi a lokacin aka yi wannan shelar mutane suka rika fitowa kamar gawawwaki daga cikin makabarta haka mutane suka rika fitowa wani daga shadda wani daga waɗanda suka rage da rai yunwa da annoba kuma ta shiga kisa tun da gari ya zama annoba yunwa ga shi ba abinci su kuma suka rika mutuwa a dalilin wannan Ibn al-Alqami kuma da ma amsa alkawari cewa idan an karɓi ƙasa shi za a ci gaba da tsatawa da shi za a ci gaba da tafiya da shi a wannan lokacin bayan an gama kashe mutanen gari shi khalifa aka bar shi da ransa don ya ga duk abin da za a yi wa mutane ko da ya yi a gaba idan aka gama aka zo yanzu saura shi a da yake shi hula ku yana tafiya da ɗan duba waɗanda suke masa duba sai ɗan duba suka ce da shi kada ya kashe khalifa domin in ya kashe shi jininsa ya zuba kasa musulmi ba za su yafa wannan jinin ba ko ba ɗin ba daɗe ce su ɗaukansa ɗan duba sai suka gaya wa hula ku wannan akwai wani malamin shi'a da yake tare da Molaku ana cewa da shi da Nasirul Din al-Tusi wanda Nasirul Kufr ne za ka zama da shi da Nasirul Kufr al-Tusi babban malamin shi'a ne yana tare da Molaku sai ya ce ai abin da suka gaya maka ko da haka ne ina ga ai za a iya kashe shi ta yadda jininsa ba zai zuba ƙasa ba sai ya ba da shawara a yi masa kisan da jininsa ba sai ya zuba ba aka ce kawai a yi ta harbin sa da kafa ana dukan sa ana shurin sa hayyabu na haka ba sai an yanka shi ba ko an caka masa makami jinin sa ya zuba kasa haka aka yi masa kuwa aka aje shi gaban sojoji suka dinga harbin sai wannan ya dugo shi sanan wannan har sai da yayin da nufi shawara wannan tarbiyar dole sosai yadda za a kauce wa bagadin ɗan duba tunda ana magana zinin sai zuwa kada baka aka gaba yace a sa gawarsa a buhu aje a jefa ta cikin teku a wannan lokacin akwai manyan rubuce-rubuce da musulmi suka yi kamar da na gaya muku bagdada ta tara malamai da yawa da littattafai tafarai wagage da yawa sai suka gaba kuma abinda za a yi la'aji a jiramma waɗannan littattafai da kuna a lokacin manya-manyan wuraren da ake da su na ilimi haka aka rika bin su ana kuna haka aka rika kona littattafai bayan an kashe malaman an kashe jama'ar gari kuma aka shiga kona littattafai wannan duk da shawarar irin su Ibn al-Alkami da Allah ya tashi nuna masa aya bayan shi Hulaku ya gama abinda yake ya naka wanda zai rike masa garin aka sa Ibn al-Alkami ya ci gaba da rike waziri shi kuma Hulaku a cikin watan Jumada kula sai ya tattare nashi ya yi gaba ya koma can babbar shaidu kasarsa Ibn al-Alkami bai ji ko ina ba Allah ya kashe shi abinda yake so ya samu na daula da zaki sai ubangiji ya giba shi sai ya kashe shi akwai ɗansa sai aka naɗa ɗansa shi ma ɗan bayan watanni sai Allah ya kashe shi haka Allah ya musu abin takaici har zuwa gobe shi'a suna yaban Ibn al-Alkami kuma suna jinjina masa akan abin da yake suna cewa ai yayi maganin waɗanda suka zalunci alil baiti ne suka kwace musu shugabanci tunda khalifa na daular abbasiya ba alu alibani to daman azzalibai ne don haka nasirun abinda Ibn al-Alkami ya yi taimakawa ya yi aka takanta wa alil baiti a cikin littafin shi'a akwai wannan don haka shi'a sun samu kafuwa ta hanyar daular banu buwaihi da wannan lokacin da Hulaku ya zo da abin abaktar da sauran wani sun kira da Iraq amma ba su yi ƙarfi ba in kuma haka abin ya taho ga hatsarin zamanin daular Usmaniya duk a hannun shi'a har zuwa lokacin Saddam ɗin nan kun ga ba wanda bayan san akwai shi'a a Iraq sai yanka da mutane kaɗan suka san akwai shi'a a Iraq Saddam ya da sakat duk wannan bid'o'in ya hana sai bayan an kashe shi sun taimaka wa tatar na wannan zamanin abna'ul alqami da suke iraki sun taimaka wa tatar dama Ibn Taymiyya ya faɗa a cikin littafinsa a cikin fatawa ya faɗi maganganu irin wannan yace iraki yace duk sanda aka samu yahudu da nasara za su yaki musulmi a iraki to in akwai shi'a sai sun taimaka wa kafirai akwai a cikin minhajus sunna na uku juz'i na uku shafi na 223 akwai inda yake cewa inna asla kulli fitnatin wa baliyatin hum shi'a asalin duk wata fitina da bala'i a duniya shi'a wa man dawa ilaihim da wanda ya shiga karkashin wa kathirun min as-suyuf allati fil islam inda ma kanat min jihatihim wa bihim tasakkarat al-zalalika yace da dama inda kaga an zara takobi a musulunci a tarihin musulunci ana tarar musulmi zaka samu ta bangaren shi'a ne kuma a karkashin su ne zalalika suka fake masu bayyana musulunci su koyar da kafirci haka nan a cikin minhajus sunna na hudu shafi na 110 yake cewa fahum yuwaluna a'da' ad-din alladhina ya'rifu kullu ahadin mu'adatuhu min al-yahudi wal nasara wal mushrikeen suna nuna soyayya su ga makiya addini waɗanda kowa ya san su da kin addini yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai suna nuna soyayya su ga waɗanda yace wayu aduna awliya allah alladhina hum khiyaru ahli ad-din wa sadati al-mustaqim amma za ka samu suna kiyayya nuna kiyayya su da gaba ga masoya ga zababbu ga masoya allah waliyan allah zababbu masoyan wannan addini shugabannin wannan addini masu tsoron allah a wani gurin yake cewa qadra aina wa ra'a al-muslimuna annahu idza tuliya al-muslimuna bi aduwwin kafir kanu ma'ahu ala al-muslimin yace mun gani da idan kuma musulmi sun gani duk sanda aka jarraba musulmi da wani kafiri makki to shi'a suna tare da makkin shi akwai maganganu irin wannan da yawa da babu lokaci na Ibn Taymiyyah da ya rika fada, kuma duk wanda ya duba tarihi zai ga haka. A Iraki mun ga wannan lokacin da tattarin Jurdun sababbin tattar suka shigo ƙarƙashin jagorancin Bush, mun ga waɗanda suka tarbe su da furanni suna musu buga, suna musu waka, suka buɗe hannayensu suka rungume su, mun ga ko su wane ne, su Sistani, su Abdulmajid al-Khoi da sauransu da sauransu, wanda har yanzu ga sunan su binna Muhammad Abdul Hakim al-Baqir, wasu an kashe su kuma suna nan dare. Yadda aka danka wa Ibn al-Alqami ragamar mulki a nan can kuma aka danka musu. Amma har yanzu demografiya sunna sun fi yawa a kai, har yanzu alƙalibin lissafi duk da hijira da aka rika samu ta Iranawa mutanen Farisa, su wannan Sistani ai duk ɗan Farisa ne, duk ba Laraba ba ne, duk da hijira da suka rika yowa suna cikowa cikin Iraki, har zuwa yanzu ba su iya kamo yawan adadin ahlus sunna. Abinda lissafi ya nuna na gaskiya 50 cikin 100 ahlus sunna ne, abinda ahlus sunna ne a Iraki 47 suke Shi'a, sannan sauran uku ba san su da uku sauran kananan addinai Yahudu da Nasara da Sabi'awa, amma 50% wasu ma suna cewa ya fi haka adadin, kuma a mafi karancin abinda za ka faɗa, amma yanzu abinda ake faɗa ai Shi'a su suka fi yawa, wanda duk bai sani ba sai ya zata haka ne demokratiyyar ƙarya a zo a murɗa zaɓe a hana ahlus sunna ma su yi zaɓen yankunan da aka san na ahlus sunna ne, a je a ta tada fitintunu daga mamubai waye zai fito ya wani zaɓe, saboda haka aka ba su dama suka riƙe mulkin ƙasar Iraki. Wanda ina tabbata wannan mulkin ba zai daɗe ba, zamansa a Iraki zaman Amerikawa, amma Amerika suka tafi yadda suka shigo a bayan tanka ta Amerika, haka za a ɗauke su a bayan tanka a fitar su, ba za su iya riƙe ƙasar nan dan turjiya suna nan suna turjiya. Don haka zaman Amerika a cikin ƙasar shi ne zaman su yi mulki, amma da zarar sun tafi to babu yadda za a yi kuma su iya zama a wannan ƙasar, ba za su iya ba. Saboda haka har zuwa yanzu Shi'a a Iraki ba suke da yawa, akwai lissafi lissafe na ƙabilu da matan da aka yi suka shigo cikin Iraki, amma ba lokaci da za mu kawo wannan, wanda duk shimfiɗa ce don mu fahimci hikimar da ta sa Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan risala, ya ce kuma ga 'yan Iraki bai ce ga 'yan Sham ba, duk da cewa shi mutumin Sham ne, shi mutumin Siriya ne a Dimashq, amma kuma ya rubuta ta ne zuwa ga Shi'ar Iraki. Shi'a Sham abin da ya fi damun sa sha'anin sufaye 'yan bid'a, can kuma Shi'a su suka fi damun su. Don haka insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga da dangadan karatunmu cikin wannan littafi, don haka bana jin ma za mu tsaya an sa tambayoyi sai dai a fannin sati mai zuwa insha Allah sai mu an sa tambayoyin da za mu samu bayan karatu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.